إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
يومنا بيرجى الربيع الأول في رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبدان للي هدو لأربعين تقوس وأن إداتي دا شاتقوس ga watan 8 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Riyadus Salihin min kalam sayyidil mursalin alayhi salatu wassalam wannan shine karatun mu na 140 da uku go za mu tashi akan babi na 142 haka ne ko da uku kai malai yace babu sababil musafaha baban da yake bayanin mustahabbun musafaha ma'ana hannu da hannu miko hannu na sai baka miko hannunka ta hanyar gaisuwa mizana baka mizaka bani gaisuwa yawa kuma Allah ya kaddara akwai wani abin sunni sai a sunna nan wurin wani zai sunna wani zai sunna mashi to musafaha shine gaisawa da hannu assalamu alaikum a miƙo hannu Bahaushe na cewa musafaha musafaha to da Larabci musafaha fa musafaha da Hausa kuma musafaha inda liqa'i a wurin gamuwa wa bashashati alwajhi kuma babu zai magana mustabancin sakin huska a lokacin gaisuwa ka a gince a saki huska wa taqbili yadi ar-rajul as-salih da kuma sumbata tsusa na hannun mutum mutunan da yake mutunan kirki nan managarcin mutum na kwarai a lokacin da kuka gaisa sai ka kama hannun nashi ka tsotsa mutunan da kake ganin daraja saboda girmama shi malami ne limami ne shugaba ne kuma za ka yi mai ne saboda wani matsayi da ke gare na addini amma saboda matsayin shi na addini ba za ka girmama shi da ya baka wani abu amma in ka girmama mutum saboda wani matsayi na duniya to ka mai ne saboda yau da duniyar shi to ana sumbata hannun mutunan kirki ne saboda girmamawa gare shi wa taqbili yadihi wa taqbili waladihi da kuma sumbatan dan shi mutum ya sumbaci dan shi shafaqatan saboda tausayi wa mu'anaqatin qadim da kuma rungumar wanda ya dawo min safarin daga tafiya wanda ya dawo daga balaguro in ka tarbe shi to ana so ka rungumi juna da kan shi wa karahiyatil inhinai da kuma karhancin dukawa wurin gaisuwa makaruhi ne wurin gaisuwa a duka muna ganewa a dan sunkuya haka sunkuyawa irin tami yawa irin taruku ka dan duko haka wa makaruhi ne wannan makaruhi yana ɗauka haramci kuma yana ɗauka karhanci ga galibi magabata in suka ce abu makaruhi ne musamman ire-iren waɗannan wuraren to suna ne haramci sai dai haramcin kuma bai kai haramci irin na haramci mai tsanani ba wallahu ta'ala alam hadisi na 845 malai yace ana bil khattabi qatada an karbo daga Abu Abul Khattab wanda ake ce makatada tabi'i ne qala yace qultu li Anas nace ma Anas akanatil musafahatu shin musafaha ta kasance bi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana sahabbai suna gaida juna su mika ma junan su hannu su gaisa qala na'am yace eh rawahu al-bukhari imam al-bukhari rawaito shi mana katana yana tambaya game da halaccin gaisuwa da hannu ya halitta ko bai halitta ba abinda yake nuna halaccin sahabbai na yi ko abinda sahabbai ke yi to ya nuna sunna ce domin sun gani wurin malamin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka da haka ake gane abu sunna ne ko ba sunna ba addini ne ko ba addini ba sahabbai sun yi idan sun yi to kenan tun zamanin annabi suna yi domin inda ba su yi su zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam in ya faru wani cikin su zai ce bai yarda ba saboda zamanin annabi ba haka ake ba tunda suna yi to kenan kuma ba su yi majiran su inkari ba ya nuna kenan dama haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar da su saboda haka ya halitta a yi musafaha a wurin gaisuwa rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi na 886 malam yace wa an anas radiyallahu anhu qala an karbo daga anas Allah shi kara masa yarda yace lamma jaa alul yamani lokacin da mutanen Yaman suka zo qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah jira da mun ci Allah su kara tabbata gare shi yace qad jaakum ahlul yaman lalle mutanen Yaman sun zo muku wa hum awwalu man jaa bil musafaha kuma su ne farkon wanda ya zo da musafaha mana su ne farkon wanda ya bayyana ta aka gani ana gaisawa da juna kuma manzo Allah ya ce to tunda mutanen Yaman sun zo ku tashi ku gaisa da juna da su saboda su ne farkon wadanda suka bayyana suka zo ma mutane da gaisuwa da hannu da hannu rawahu abu dauda abu dauda ya rawaito shi bi isnadin sahih da isnadin ingantacce hadisi na 887 malam yace wa anil bara'i radiyallahu anhu qal an karbo daga bara'u Allah ya kara masa yarda yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يرى ان شاء الله سكاره تبتا غري شي ياتي ما من مسلمين باب مسلمي غدا بيو يلتقيان لذاس غما دجونا فيتصافحان سي سغيسا دجونا سي هانو ده هانو كو واي مي كوما دان وان شي هانو الا غفر لهما فاتي سي ام مس غفرا قبل ان يفترقا kafin su rabu da juna kuje na kaga wannan yana daga cikin fa'idar gaisawa din kenan fa'idar gaisawa daga cikin fa'idodinta shine ana samun gafaran Allah subhanahu wataala da lokacin da ka gamu da dan uwanka musulmi ko ka gaisa to ba za ku rabu ba sai kuna gaisawa kafin ku rabu Allah ya muku gafara rawahu abu dauda abu dauda ya rawaito wannan hadisi zunuban da za a gafarta muku su ne zunubai kanana banda manya-manyan zunubai manya-manyan zunubai ba a gafarta su sai in mutum ya tuba sai in mutum ya kaurace musu ya bar aikata su ya tuba ya bari in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima idan kuka isanci manya-manyan zunuban da ake hana ku Allah ya ce za mu yabe muku kanana kuma za mu shigar da ku aljanna to saboda haka kenan shi babban zunubi ba a gafarta shi sai mutum ya tuba ya bar shi to sai Allah ya mishi gafara amma dai in ka ji ana gafaran zunubai sakamakon wasu ayyuka to ana maganar kananan zunubai ne waɗanda ba manya ba saboda haka duk lokacin da musulmi suka yi musabaha aka yi hannu da hannu aka gaisa to ana samun gafaran waɗannan zunubai din mana ita wannan gaisawan kamar kana cewa Allah kai mana gafara sakamakon mi sakamakon ka saki jiki ga dan uwanka ka saka mai jiki ka kawo rango mai tsakaninka da shi duk wani tsanani ka yayi shi to kai ma sai Allah subhanahu wataala yayi maka duk wani tsanani Allah ya sa mu dace hadisi na 1888 malam yace wa an Anas radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas Allah ya kara mishi yarda ji qala yace qala rajulun ya rasulullah wani mutum yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu minna yalqa akhahu mutum daga cikin mu zai gamu da dan uwan shi aw sadiqahu ko kuma ya gamu da abokin shi ko dai cewa dan uwan shi ko kuma abokin shi ayan haninahu kin koya halitta ya sunku ya mashe dan dogo wurin gaisuwa qala la annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ba zai sunkuyo ba ya gaida shi qala yace afa yaltazimuhu shin zai rike shi wa yuqabbiluhu kuma ya sumbace shi mana ya rungume shi haka daga gaisuwa kawai kuma ya sumbace shi qala la annabi sallallahu alaihi wasallam yace a qala yace fa ya'khudhu bi yadihi to zai kama hannun shi wa yusafihuhu kuma ya gaisa da shi qala na'am dala yace eh wannan yana yiwa saboda haka hadisi yana nuna mana ba ya da kyawurin gaisuwa in za a gaisuwa a duka ka tsaya tsaye kai gaisuwa shine gaisuwar da addini ya koya maka to tunda ba za a duka ba kaga ba za a yi kasa ba kuma saboda duk wannan baya daga cikin gaisuwa da koyarwar da addinin musulunci ya koyar da ku amma al'adar mu ce wurin gaisuwa in zaka gaisa wani zaka gaida wani babba ka dan sunkuya malami ne ko uba ne ko dan uwan uba ne ko dan uwan uwa ne ko wani babba dai ba za mu iya gaisawa da shi kai tsaye ba sai mun dan sunkuya kuma sai mun hanya kamar riki wannan al'ada ce ta mu amma al'adar musulunci karantarwa addinin musulunci tsayaki su tsaya cik kai gaisuwa yawa girmamawa tana nan ga zuciya yawa ba kuma ka gaida babba ba kuma kana kallon shi wani haka haka ba awa da gaida shi duk ɗaya ne ba kai ka san yayi ka girma ka san yayi ka matsayi amma za ka gaida shi cikin girmamawa amma ba sai ka sunkuya ba shine abin da musulunci ya koyar kuma hadisi yana nuna ba za ka rike mutum ba kullum kun za ku gaisawa sai ka rike shi ka rungume shi ba duk wannan ba a koya maka ba abinda aka koya ba kullum in zaka gaisa da dan uwanka musulmi ka mika mai hannu kawai muna ganewa ko da wannan ya zama cikin laraba shi za ka ganin irin wannan koyarwa wasu ba su duka ba su duka wurin gaisuwa ba su sunkuyawa mu al'adar mu ce ta baka fata in zaka gaida babba sai ka dan sunkuya ko kuma ka durkusa amma larabawa za ka ga ni na shiga gidajensu da dama na kwana ma cikin gidajen kuma na ga yadda suke gaisuwa yadda da zai gaida uban shi yadda mata za ta gaida mijinta duk na gani za ka ga babu wani abu sai ya ta yi kawai mutum zai miƙo baban shi hannu zai kuma na yi zama gida-gida na yi zama gidan mutanen da suke masu tsananin riko da sunna kuma na yi zama gidajen mutanen da ba ruwansu sunna ne amma ba irin mutane ba musulmi ne amma ba irin masu zahin addini ba haka su ma duba a wannan abu ba inda manzon na ba na gani saboda haka gaba ɗaya su babu irin wannan gaisuwa sai dai akwai wanda suke da ita wanda mu ba mu da ka gaisa da babba sai kai maza ka rike hannun shi gai a ga wannan ba mu da ita inda ba ka nan ko kakan ka kai ma haka nan sai mu ta abokin wasan gari wasu can babban mutum babban malami ko wani babba ko babba baban ka ba kai maza ka rike hannun shi kuna gaisa sai ka sarba hannun. To musulunci bai yadda da wannan ba, bai yadda ka rungume shi ka sumbace shi haka kawai, babu wani dalili, kawai saboda kullum kuna gaisawa, ba a haka nan. Abinda musulunci yadda da shi shine ka miƙo hannu, ya miƙo hannu ku gaisa da juna shikenan kawai. Allah ya samu dace. Malam yace rawahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi, wa qala yace hadithun hasan, hadisi ne mai kyau. Hadisi na 889. Malam yace wa an Safwan ibn Assal radiyallahu anhu, an karbo shi ne daga Safwan ibn Assal. Allah ya kara mishi yadda. Qala yace qala yahudiyyun, wani ba yahude yace li sahibi, ya ce ma abokin shi, idhhab bina ila hadha an-nabi, taho mu tai, taho ka kai mu wurin wannan annabin. Ba ta ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai suka je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa sa'alahu, sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an tiska ayatin bayyinati, daga manan ayoyi tara bayyanan wadanda Allah ya ba annabi Musa. Wa zakara alhaditha, sai ya ambaci hadisi ila qawlihi, ya zuwa magana shi, fa qabbala yadahu wa rijlahu, sai suka sumbaci hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa rijlahu, da kuma kafa annabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala lahu, kuma suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, nashhadu annaka nabi, muna shaida cewa lalle kai annabi ne. Wala mun yarda kai annabi ne saboda ka ba mu labarin waɗannan alamomi, waɗannan mu'jizoji guda tara, waɗanda yadda ka gaya mun mu ma wurin mu haka suke. To mun yarda lalle kai annabi ne. Rawahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya rawaito shi, wa ghayru, da wani shi, bi asanida sahiha, da hanyoyi waɗanda suke ingantattu. Mahallin shahadi cikin wannan hadisi shine sumbatan hannun mutum, mutum mai girma. Ka san mai girma, babu wanda ya kai girman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ko musa da ka ayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani mutum na kwarai, shi ma a sumbaci hannun shi. Idan wannan ya wakana ko kuma ya zamanto shi ya san ya halitta ayi haka, dan mutum mai ilimi ne, yawa in bai sani ba kuma ka ga sai neman wani tsahi ne za a mashi, ko wani asiri za a mashi, domin mu dai ba al'adar mu bace, yawa al'ada ce ta wasu mutane, ko musulunci ya karantar. Saboda haka in ni almajiri ne ko malami ne, na san ana yi, in ka mana na san kenan, da ma ana yi, babu wani abu a ciki, ko ba haka ba? Yawa idan kuma ni ba almajiri ba ne, ba malami ba ne, to wannan wani abu ne daban kuma. Na iya maka in je addini ya koyar, in ka yarda, in ba ka yarda ba shi kenan. Allah ya samu dace. Hadisi na 899, malam ya ce wa an ibni umara radiyallahu anhuma, an karbo shi daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yarda. Qissatan, kissa ce, kala fiya, ya ce fadanauna minan nabi sallallahu alaihi wasallam, sai muka yi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qabbalna yadahu, sai muka sumbaci hannun shi. Kuma dai kaga ya nuna halaccin sumbata hannun kenan. Rawahu Abu Dawuda, Abu Dawuda ya rawaito wannan hadisi, amma wannan hadisi dhaifi ne, hadisi ne dhaifi, da Albani ya ce hadisi bai inganta ba, amma wanda ya gabata ma shi ma Albani dai ya rana nasu, ya bayanin cewa da hadisi ne masu rauni. Wa Aisha ta radiyallahu anha qala, an karbo hadisi daga Aisha, Allah ya kara mata yarda, ta ce qadima Zaid ibn Haritha al-Madinata, Zaid ibn Haritha ya gabato Madina, wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti, alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin daki na fatahu, sai ya zo wurin shi, fa qara albaba, sai ya kwankwasa kuba, fa qama ilayhi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, ya juru thawbahu sai manzo Allah ya tashi zuwa gare shi yana jin tufafin shi fa atanaqahu wa qabbalahu sai ya rungume shi ya sumbace shi me yasa saboda ya dawo daga balaguro ya zo Madina aka ce inan da ba Madina yake ba ko ya dawo daga balaguro ya zo Madina ya je gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tarbe shi sai manzo Allah ya rungume shi kuma ya sumbace shi abinda yake nuna halaccin yin haka kenan shi ma da wannan hadisi dhaifi ne rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi wa qala shi hadithun hasan hadisi ne mai kyau wa da bi dhar radiyallahu anhu hadisi na 892 an karbo shi ne daga abu dhar Allah ya kara mashi Allah qala shi qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya jira da mun ci Allah su kara tabbata gare shi ya ce mani la tahqiran min al-ma'ruf shay'an kada karena wani abu daga cikin aikin alkhairi duk aikin alkhairi ko yaya yake ka karena shi kai shi zaka samu lada wurin Allah subhanahu wataala walau koda an talqa akhaka a ce ka gamu da dan uwanka bi wajihin talq da fuska sakakkiya koda da sakin fuska ne ga dan uwanka kai kaga dai ba wani abu ne kake kallo mai yawa ba to kai shi ka saki fuska ga dan uwa zaka samu lada alheri ne to saboda haka kenan hadisi abin da yake nuna mana lokacin da ka gamu da dan uwanka musulmi ya kamata ka saka mashi fuska ko gaisa kakka gince mai fuska domin gince fuskan din nan baya da kyau yana nuna zamantakewa ko ba ta kwarai bace Allah ya kiyaye rawahu muslim wa muslim rawaito shi hadisi na 893 mala yace wa nabi hurairata radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurairata Allah ya kara masa yadda yace qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama al-hasan ibn ali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sumbaci hasan dan ali jika annabi sallallahu alaihi wasallam babban daga Aliyu ibn Abi Talib shine babban dan shi kuma da ba su ba tagwaye bane suna ne kawai wannan aka sa mai Hassan wannan aka sa mai Husayn wa da kanini tsakanin su akwai kusan shekara guda kaga ba tagwaye bane ko yau wa da kanini wannan Al-Hassan wancan kuma Al-Husayn Al-Hassan shine manan shi mai kyau Al-Husayn kuma dan kararramin mai kyau mai dan kyau mana karamin mai kyau shine Al-Husayn Al-Hassan kuma shine mai kyau to ba tagwaye bane amma saboda kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaunar iyalin shi idan muka samu tagwaye sai mu ce wannan Hassan ne wannan yau amma kai ma ba mu san cewa su wadancan ba tagwaye bane idanun mu sun rufe saboda me saboda san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayya kai ma yana da wahala a samu tagwaye shekarun baya 20 abin da ya baya akwai waya a samu tagwaye a sa musu sunan da ba Al-Hassan da Husayn ba amma ta ma Hassana da Husayna saboda tsananin kauna ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ko yanzu ka samu diyanka tagwaye wasu sunaye daban man zuwa na tambaya ina Hassan ina Husayn shi ba ruwan da ina wani kai ne Hassan ba ruwan shi da wani suna ga shi wannan shi ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbace Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu shi kan shi kenan fa qala al-aqra ibn habis sai al-aqra dan habis yace inna li 'ashratan min al-walad inna li 'ashratan min al-walad yace ina da iya goma ma qabbaltu minhum ahadan cikin su ban taba sumbata kowa ba mana irin wannan sumbatar da kake tsutsa kake gawa su kana tsutsun su yace ban taba yi ma ɗaya daga cikin yaya na guda goma فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما قال صلى الله عليه وسلم يتي من لا يرحم دون نبايد توسي la yurhamu ba a tausaya mai shi ma. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito. Ya nuna kenan yana daga cikin tausayin da za ka ma ɗanka ka zangi sumbata shi, kuma sumbata ita take nuna kana son ɗanka. Rishin sumbata kuma yana nuna ba ka da shi. Sumbata tana nuna taushin zuciya, rishinta yana nuna taurin zuciya. Ashe a cikin Larabawa ma ana samun mutane masu taurin zuciya, ana samun mutanen da ba su da tausayi kamar yadda ake samu a cikinmu, kuma akwai a cikinsu. Ma'ana ka ɗauki ɗanka kana mai wargi, kana tarere shi, kana mai wasa, yana daga cikin addini. Muna ganewa ku? Yana daga cikin tausayin da Allah ta'ala ya umarce mu da irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Ku tausaya ma wanda ke kan ƙasa, wanda ke sama sai ya tausaya muku. Saboda haka kenan ba daidai bane a ce ɗanka ko ƴarka tunda aka haife su an suka girma baka taɓa kama su kana wasa da su ba, kana tawai, kana masu wargi, kana sumbatar su, kana masu kyalkyala suna dariya, kana wasa da su, kawai sai ba ruwan kaɗai yan kaɗai ne. Wannan ya faɗo kuma Allah ya kawo mai bi mashi abin da ya sha maka kai. To ba daidai ba ne. Yana da kyawu mutum ya zangi sumbata, yana runguma, yana wasa da ɗiyanshi, yana daga cikin abin da yake sa kai ma Allah subhanahu wataala ya tausaya maka. Domin yaro wasa yake so. Yana son wasa yaro, to kuma ka ta kallanka. Yana so ka mai wasa ka ƙi mashi. A kai ma ka koya mashi in ya girma shi ma ba ya yin tausayin wani ba. Shi ma yayin nan shi haka za ya masa. Allah ya kiyaye. To babu ya kare sai babu kitabu iyadatil marid. Littafin da yake maganan ganin marar lafiya. Wa tashyi'il mayyit. Da kuma ainihi wato rakka mamaci zuwa kabarin shi. Wassalati alaihi da kuma yin sallah gare shi. Wa huduri dafnihi da kuma halarta binne shi zuwa wurin binne shi. Wal mukthi inda qabri da kuma yin tsaye a wurin kabarin shi. Ba'da dafnihi bayan binne shi. A hadisi na ko kuma babi na 144 mala yace babul amri bil iyada, babin da yake umarni da tahiya. Iyada shine garin marar lafiya, duba marar lafiya zuwa mala kai da kawo wurin marar lafiya, iyada kenan. Kuma likitan gauga da larabci sunanta kenan. Me likitan gauga? Likitan kuɗi. Yanzu ne ake ce mata likitan kuɗi ko? Da aka fara su nan da shekara 30 da suka wuce, likitan gaugawa ake ce. Ba na saboda cikin unguwa take. Yawwa, ba sai ka je ka tahi nesa ba. Wa tashyi'il mayyit da kuma rakka mamaci wurin binne shi. Hadisi na 894 malam yace Ali al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu qala, an karbo shi ne daga Bara dan Azib, Allah ya kara masa yarda, yace amara na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce mu bi iyadati al-marid, da zuwa ganin marar lafiya. Muna ganewa ko? Wattiba'il janaza da kuma ainihi rakiyar gawa. Idan wato mutum ya rasu, aka mai wanka, aka mai sallah, to za a rakka shi, shi ma yana da kyawu. In dai ba wani abu ya hana ka ba, yana da kyawu ka je ganin shi, abin nan ka je a rakka ka tare da shi. In dai ba wani abu ya hana ka ba, to yana da kyawu a je a rakka ka tare da shi. Wa tashmitil atisi da kuma gaida marar lafiya. Ko wa tashmitil atisi da gaida mutunan da ya atishawa na gidan shi. Mai atishawa wannan din baban shi ya riga ya gabata. Idan mutum ya atishawa ce alhamdulillah, ka ce mai arhamukallah, shi yake ce mai tashmitil atisi. Wa ibrarul muqsim da kuma kubutar da mai rantsuwa. ma'ana wanda ya rantsuwa akan waruwan wani abu wanda baya da iko akan samar da shi gare ka kubutar da shi domin me domin ya tsira daga rantsuwar da yi wa nasril mazlum da kuma taimakon wanda aka cuta ka taimaki wanda aka zalunce shi ka kwato mai zaluncin da aka yi mashi daga wanda ya zalunce shi wa ijabati dai da kuma amsa gayyata idan mutum ya gayyace ka to ka amsa mashi wa bishai salam da kuma yawaita sallama yawaita gaisuwa kan yan uwanka musulmi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi saboda hadisi yana karantar da mu waɗannan abubuwa yana koyar da mu yin waɗannan abubuwa cewa yana daga cikin koyarwa addini kuma yana daga cikin halaye kyawawa hadisi na 1895 malai ya ce wa abi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairata Allah ya kara masa yarda ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haqqul muslimi ala almuslimi khams haƙin musulmi ga musulmi biyar ne raddu salam na farko shine mayar da sallama idan aka ce ma assalamu alaikum ka ce wa alaikumus salam kanka ce amin amin ba gaisuwa bace ba mayar da gaisuwa bane mayar da gaisuwa shine wa alaikumus salam ko kuma assalamu alaikum din kai ma ka kara yadda ya fada ka fada amma ba a cewa amin wa alaikumus salam gaskiya ne sallama addu'a ce amma kuma amsar ta ba cewa ka ce ka amin ba yau sai ka maida wa iyadatul marid da kuma zuwa ganin mara lafiya wa tibabul janais da kuma ainihin rakiyar gawarwaki wa ijabatud da'wa da kuma amsa gayyata wa tashmitul atis da kuma ainihin gaina mai atishawa muttafaqun alai bukhari da muslim su karwaito shi hadisi na 1896 malai ya ce wa anu ayyau da ya rawaito daga abu huraira qala ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce inna Allah yaqulu yawm alqiyama lalle Allah yana cewa ranar alqiyama ya ibn adam ya kai dan adam maritu na yi rashin lafiya falam ta'udini baka je gani na ba lokacin kana da rayuwa a duniya Allah zai cewa na yi rashin lafiya alhali kuma baka je ka diba ni ba qala yace ya rabb ya Allah kaifa ad'uka kaifa a'uduka ya zani tafiya ganin ka wa anta rabbul alamin alhali kai mahaliccin komai da kowa ne sai na zane tafiya ganinka kuma sai na zane sanin baka da lafiya Allah bari in je ganinka wannan yana nuna girman wato tafiya ganin mara lafiya ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki abin ya danganta shi gare shi ba waye rashin lafiya amma Allah ya maida abin gare shi yace shine rashin lafiya saboda haka bawa zai cewa ai ba ni da ikon haka kai ne malicin kowa da komi kale ce ama alimta shin ba ka san cewa anna abdi lalle bawa na ba fulanan wani mai suna wani ba ka sani ba mari ba ya yi rashin lafiya falam ta'udu ba ka je ka diba shi ba ko ba ka sani ba ama alimta shin ba ka san cewa ba annaka law'udtahu cewa lalle kai da ka je ganin shi lawajadtani indahu da ka same ni ina nan wurin shi mana da ka samu lada da ka samu kusanci ga Allah subhanahu wataala da ka samu yabon Allah inda ka yi haka yabna adam ya kai dan adam istat'amtuka falam tut'imni na ne muka bani abinci baka bani abinci ba qala sai ce ya rabbi ya Allah malikina kaifa utaimuka wa anta rabbul alamin ya ya zan baka abinci alhali kai ne malikin talikai gaba daya kai ne kace wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah shike bada abinci ba a bashi abinci kai ne kace ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni ba ni son mutane su bani abinci kai Allah na baka abinci ya Allah qala ya qala sai ce amma alimta shin ba ka sani ba annahu sta'amaka abdi fulanun cewa bawa na wane mai suna wane ya ne muka bashi abinci falam tu'imhu baka bashi abinci ba amma alimta shin ba ka san cewa ba annaka law at'amtahu cewa lalle kai da ka bashi abinci lawajattani lawajatta zalika indi da ka samu wannan aurina mana duk wanda ya ciyar sai Allah ya ce da shi duk wanda ya ciyar sai Allah ya biya shi to da ka ba daidai bane bawa dan uwanka maluki kamar ka ya neme ka ka bashi abinci ka hana shi alhali kuma kana iya bashi alhali ka yi karhin abin abin yana da alaka yin kari in ka yi karhin abinci mabukaci ya neme ka bashi abinci to ka bashi domin aiki ne na ibada aiki ne na lada na samun kusanci ga Allah subhanahu wataala ba aikin banza bane saboda haka in kai zaka samu ladan wannan wurin Allah subhanahu wataala zaka samu yaban Allah Allah ta'ala ya ce wa yutimuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da abinci alhali suna son abincin kuma Allah yana ta zargi cewa wala yahuddu ala ta'amil miskin baya fadaitarwa akan abincin miskini Allah ya faɗa ka innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin haka Allah ta'ala ya ce araita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin kuma Allah ya ce wala tahabbuna ala ta'amil miskin ba ku ci yadda ko kwadaitarwa akan abincin miskini saboda kenan ba daidai bane ba daidai bane kwata kwata ba a zan kibarin mutane suna kwana da yunwa alhali mutane na da dama ba su abinci bai da kyau Allah ne yace ka bada kuma ka kiya to wannan kiya wanda kai ma Allah musunanta ruwa kai ma Allah subhanahu wataala kuma kaga Allah ta'ala bai yaban ruwa kullun zargin ta yake alladhina yabkhaluna wa yamuruna an-nasa bil bukhl saboda haka a zanki tuna mutane a zanki tuna dangi da yan uwa waɗanda abinci ya fi ƙarfin su alhali kuma kai ka yi ƙarfin abincin a zanki tuna su a zanki tuna makwabta a zanki tuna abokan zama kuma duk mutum ya san su duk ya san waɗanda suke cikin wahala waɗanda suke cikin gajiya waɗanda suke cikin larura da kunci a rayuwa to bai kamata kai ka yi ƙarfin abincin yau da gobe ba su kuma ba su yi ƙarfin abincin yau ba ba su ba ƙarfin abincin safe kadai ba alhali kai ka yi ƙarfin na wata ka yi ƙarfin ma na shekara kai kai ba ka da ma matsala abinci duk matsala abinci ka wuce ta su kuma suna nan kullum kowane abinci in za su ji sai an kai ruwa rana na kari in aka same ta kiragen samu na rana haka nan wani lokaci a wuce ma ba za a samu ba haka na yamma kowane za su ci sai an dage wani lokaci a samu wani lokaci a rasa kai kuma duka Allah subhanahu wataala wannan wahala ya raba ka da ita ba kamata ba wai cewa kai ka ba kowa ba ka dai zan yi taimakawa in kowa na yi yana tuna bayan shi yana tuna gajiyayyu yana tuna mabukata to sai ka ga matsalar ta rage ya ibn adam ya kai da adam istasqaituka na neme ka shayarwa na neme ka bani ruwa falam tasqini baka shayar da ni ruwa ba qala ya ya rabbi ya allah kaifa asqika wa anta rabbul alamin ya zan baka ruwa alhali kai ne malikin talikai qala ya ce istasqaka abdi fulanun bawa na wane ya neme ka bashi ruwa falam tasqihi baka bashi ruwa ba amma alimta shin ba ka san annaka cewa lalle kai law saqaitahu da ka shayar da shi ruwa na wajatta zalika indi da ka samu wannan aurina rawahu muslim wa muslim rawatu shi wannan yana nuna muhimmancin shayarwa. Muna ganewa ko? Yana nuna muhimmancin shayar da mutane, ba mutane ruwan sha, gina musu rijiyoyi, ko kuma barin famban gidanka mutane su zanki shiga suna ɗebo ruwa a ciki, ko kuma yi musu rijiyarin ta zamani a cikin unguwa fi sabilillahi, kowa ya zo ya ɗiba. Kai ko da kuɗi ma kai za ka samu lada, saboda idan baka kawo wannan ba, da sai sun tafi nesa, amma nesa ta zo kusa, a kusa suke zuwa su saye, kaga ba sai sun tai nesa ba, da can sai su yi awa ɗaya daga hita gida zuwa dawowa da ruwa ɗin, to yanzu kuma cikin minti biyu minti uku sun ɗauko ruwa sun kawo gida, amma saye suka yi, shi ma taimako ne domin ka rage masu wahala. To ballantana a ce dada kyauta kai musu fi sabilillah, ko ka hiddo bamban gidanka ka sa a hiddo shi waje a zan gidi ba ruwa fi sabilillahi, to wannan aiki ne na lada, in kai za ka samu lada wannan kudin Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito shi. Mahallin shahid cikin hadisi shine ganin mara lafiya, cewa duba mara lafiya aiki ne na ibada daga cikin ibadodin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so mu. Allah ya samu dace. Hadisi na 897 malam ya ce wa ana bi Musa radiyallahu anhu, an karbo daga Musa Allah ya kara mashi yarda, qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manzon Allah mai jira da mun ce Allah ya ce udul marid, ku je ku ga mara lafiya, wa at'imul ja'i'a, kuma ku ciyar da mai yunwa, ku baya abinci, wa fukkul 'ani, kuma ku saki kamamme. Rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Al-'ani, abinda yake ce ma al-'ani shine al-asir, kamamme, wa yatiman wa asira. Oh, kuma Allah ya ce fakku raqaba, fakku shine fukku, ku sake shi, ma'ana wanda yake daurarre an daure shi saboda wani dalili, wanda ya ci bashi ko ya yi wata kasuwa abin ya lalace mai shi, kuma ya ce a daure mai shi sai ya biya shi kudin shi, to Allah ta'ala ya ce ku taimaka mashi. Muna ganewa ko? Ku sake shi, ku sa a sake shi, ku ce duk lokacin da ya samu ya biya, ko kuma ku ce ba kun yafe mashi, duk wanda kuka yi alheri ne, an kuma fursuna ne shi ma dai wanda aka kamo na yaƙi, shi ma ku kwance shi domin ku nuna mai halaye na ƙwarai, ya gane cewa addinin musulunci addinin ƙwarai ne, addini ne da yake da tausayi. Waɗannan dai ɗabi'u guda uku suna nuna cewa musulunci ya karantar da mu ɗabi'u da halaye kyawawa da ya kamata a ce muna aiki da su lokaci lokaci. Hadisi na 898 malam ya ce wa an Tawbana radiyallahu anhu, an karbo daga Tawbana, Allah ya kara masa yarda, anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daga nabi sallallahu alaihi wasallam yace, innal muslima idha ada akhahu almuslim, lalle musulmi idan yaje ganin dan uwan shi musulmi, lam yazal fi khurfatil janna, ba zai gushe ba a cikin ainihi tsinka, ko kuma a cikin cin ƴaƴan itacen aljanna, hatta yarji, har sai ya dawo. Kila aka ce ya rasulullah, aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ma khurfatul janna, menene khurfatul janna? Sai manzon Allah ya ce qala janaha, mana ƴaƴan itacen aljanna, ciro ɗiyan itacen aljanna. Zuwa gadon mara lafiya kamar kaje ne ga wani ice kana ciro ɗiyan itacen, me za ka yi da ɗiyan itacen? Sha za ka yi. Rawahu Muslim, mana za ka samu alheri mai yawa wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi na 899 malam ya ce wa Ali radiyallahu anhu qala, an karbo daga sayyidina Ali, Allah ya kara masa yarda, ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, ma min muslimin ya'udu musliman, babu wani musulmi da zai tafiya ganin musulmi gudu watan da safe, illa salla alaihi 70,000 malakin, ba sai mala'ika 70,000 ya yi mashi addu'a. hatta yumsiya har sai ya mare ta yana cikin addu'an mala'iku 70,000 wa in ada huwa ashiyatan idan kuma yaje ganin shi da malice ba zai yi ba illa sallallahu alaihi 70,000 malaki kuma nan ma dai mala'ika 70,000 za su mishi addu'a hatta yusbiha har sai ya wayi gari ya tashi da sami wa kana lahu kharifun fil janna kuma zai kasancewa yana da iya a cikin aljanna yana da ƴaƴa ta cikin aljanna rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi wa qala ya hadithun hasan ya hadisi ne mai kyau al kharifu as-samaru al makhruf abinda yake cewa al kharifu shine ƴaƴa ta cikin wanda aka ciro ga ta ya ce jana ko ai al mujtana wanda aka cinko aka ciro su domin a ci mangware ne lemo ne gwaba ce fam ne duk abinda yake ƴaƴan itace ne to tamkar mutum yana ciro su ne lokacin da yaje garin mara lafiya ma'ana da yana bayanin cewa aiki ne da zaka samu lada kuma aiki ne da zai ma sanadin shiga gida aljanna hadisi na 900 daidai malam yace wa Anas radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas Allah shi kara masa yarda yace kana gulamin yahudi wani yaro ba yahudi ya kasance ya khidimu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yana yi ma nabi sallallahu alaihi wasallam hidima ya mazalla aikata ga cikin gida bamari ba sai rishin lafiya saboda kyawun hala nabi sallallahu alaihi wasallam zalla yana barin ƴaƴan yahuda ma su shiga gidan shi saboda kyakkyawan zama da kyakkyawan mu'amala da iya zama da mutane Allah bai tsana su aiki yake cikin gida a sa shara a sa ya ayyuka yana yi amma yaro ne karami ba yahude dan yahudawa ne Allah bai tsane shi ba Allah bai ware shi ba bai ce uwayen shi kazamai ne ba uwayen shi azzalimai ne uwayen shi bugayi bane Allah ya bari ya shigo cikin gida yana aiki cikin gida sai rishin lafiya fatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya'udu sai manzo Allah ya tayi ganin shi kaga wannan ma yana nuna kyawun hali amma ba ya zawa manzo Allah ya ce ina yake aka ce ba da lafiya o manzo Allah karamin yaro o manzo Allah ya tayi ganin shi saboda yana kyautata mu annabi yana manzo Allah aiki kaga ba daidai bane mai ma aiki a ce ya kwana bi ba ya zuwa kuma kai baka damu ba to da manzala yaje ganin shi fa qa'ada sai manzala ya zauna inda rasi wurin kanshi fa qala ya sai manzala ya ce mai aslim ka musulunta fa nazara ila abihi wa huwa indahu sai ya kalli baban shi manzala yana wurin shi ko uban na wurin shi ya kalli mahaifin shi fa qala sai mahaifin ya ce abai abul qasim ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam mai da'a fa aslama sai musulunta wa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hito wa huwa yaqulu yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar nagode ma Allah wanda ya tsamo shi daga wuta rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi kaga yaran nan ya musulunta sakamakon kyakkyawan mu'amala da ba mai mu'amala ta kware da zai kalli ma baban shi aka ce musulunta awa zai kalli ma baban shi kawai kyalewa zai kuma saboda kyakkyawan mu'amala ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai hudu ya bari aka shigo ganin dan shi saboda haka muna son irin wannan mu'amala ta zamanto a cikin rayuwar mu mu zamanto masu kyakkyawan mu'amala masu yabewa masu hakuri masu juriya akan cutarwar makiya kaga da yahuda makiyan mu ne amma mazala dai ya hada wannan cutar wata su dai yayi hakuri ya jure mata ana ta yi har ma ya karba dai daga cikin yayin su su mai aiki a cikin gida duk wannan halaye masu kyawu ne kuma su yahudawa suna nan suna biye sau da kawa da annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya kore shi to ba annabin gaskiya bane suna nan suna ta kega suna da lissafa dabi'u da abubuwa waɗanda manzala yake duk sun san haka nan ne zama zala bai koran mutane zama manzala bai cin mutuntun mutane bai tsawatan mutane suna nan suna ta kallo duk sun san dabi'u ne da aka fada musu a cikin addini shi yasa yaron na kallon uban uban yace kai mai da haka mu mu'amalar ka da yake yi mai kyau haka addinin mu yace saboda haka kai mu dai muna nan kai ka tai mun ba shi kai kaje kai addini amma dai mu muna nan Allah ya sa mu dace Allah ka azurta mu da halaye masu kyau karaba mu da mugayen halaye amin na'am
Allah ya tambaye cewa yayin da mu ke so da gari mu ko kuma ne yana goya ya za
shi ma sai zanna yayin da mutum ya zo gaida mahaifinshi na zaune ya za a yi kai ma sai ka zanna sai ka ce na kwanan ku kenan ka yi sallama ka ce na kwanan ku ai zanne ki ta zo gidan sauki ya yi kuma gidan sauki koyarwa ce ta addinin musulunci Allah ya samu dace Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu cimaka mai albarka ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka ba mana karshen duk wata fada da Allah Allah ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kara gyara mana shugabannin mu ya Allah ka azurta su da kyawawan halaye da santa na kawo su da san addinin musulunci Allah kare mana jami'an tsaron mu da yanda suke Allah bar su lafiya mu suna nan ko suna gida ko su suna asibiti suna ji Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka jikan su da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka hada mu da su gina aljanna ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين